أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوه حلقة تقوم شاغية kwanan wata 20 ga watan hudu miladiya 2005 hijira 1626 zamu karasa abinda ya rike mana nakiya bayani akan al-ansar tukunna mu shige bayani akan al-hijira ila al-madina kada amanta ajiya ajiya kada amanta mun yi bayani cewa ansarawa musuluntan su ya kai marhala guda hudu. Marhala ta farko musuluntan Iyasin Ma'ash, marhala ta biyu musuluntan wasu mutane guda shida wanda suka zo a shekara na 11 bada nubuwa, marhala ta uku zuwan wasu 12 daga Madina a shekara ta 12, marhala ta hudu zuwan wasu 73 da mata guda biyu a shekara na 13 bada risala. A yau za mu ci gaba inda muka tsaya. Jiya mun tsaya ne a lokacin da muka bada bayanin bayan mubaya'a ta cika tsakanin mun zo da waɗannan mutane 73. Su kuwa waɗannan mata guda biyu manzo sallallahu alaihi wa sallama bai yi mubaya'a da su hannu da hannu ba, kamar yadda Aisha take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa shafan fatar matar da bata hadasa a gare shi ba. Mubaya'a ne yayi da waɗannan mata guda biyu a baki. Su kuwa waɗannan su 73 da nuqaba na su 12 sun yi wa manzo mubaya'a ne hannu da hannu. Bayan wannan mubaya'a ta cika a bisa akada wannan mubaya'a har so kaɗai-kaɗai har zuwa so hudu kamar yadda jiya ya gabata, sai aka ji sauti na shaitan. Bayan an gama mubaya'an nan suka ji wani murya yana fitowa yana cewa ya ahla hadhihi al-manazil halakum min Muhammad wa thubati ma'ahu yatahadafuna ala harbikum, ya ku mutanen da suke zaune a waɗannan gidaje, shin kun san abinda Muhammad da waɗannan bandararru daga addinin iyayensu suka shirya ko suka haɗa kai na yaƙanku, kun sani? To wannan murya da ya fito a lokacin sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce dhalikum shaitan, ya ce wannan murya ne na shaitani, yake sanar da hijiginsa wato Quraishawan Makka akan abinda yake faruwa a yanzu na mubaya'a da kuke mini. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai gaya musu haka, sai ansarawa da ke su mutane ne ɗan cikife, mutane ne waɗanda suka sadakar da rayuwarsu ga addinin Allah subhanahu wataala, sai suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama in kunta lanumilanna ala ahlina gadan bi afiyatina, sai yake in ka so ya ma'aikin Allah gobe za mu fada wa mutanen nina wato mushrikan Makka da takubanmu mu yake su. In ji ansarawa ma'ana su fara cika wannan mubaya'a tun a Makka gabanin a koma Madina. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku dakata ansarawa, ku dakata tukuna, wato su tun a yanzu ake so a fara, suke so a fara gwamzawa a fara komawa tun a yanzu. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake danjanne su yake ba su hakuri, yake ku dakata tukuna, ranar ku yana nan sai a nan gaba. Nan ne suka yi sanyi, to da suka sanya suka hankali ya kwanta, sai suka koma matokinsu. Da suka koma matokinsu sai mushrikan Makka suka tura wakilansu manya-manyan Quraishawa su je su samu ɗan Madina da suka taho su tambaye su shi jita-jitan da suke yi na cewa sun zo ne a wannan karo su yi wa manzo mubaya'a kuma a ƙarshe ma su ɗauke shi gaba ɗaya a Makka su mayar da shi garinsu kuma in ya kama ma su zo su yaƙi mutanen Makka shin wannan labarin gaskiya ne da farko suka zo wajen Hadar wato kabilun gaba ɗayansu musulman su da kafiransu matsayin su ne sai dai su musulmai sun san kansu sun san junansu sai suka sanar da su suka ce ya ma'asharar Hadar balagana annakum shi'tum litahala musani bana ala kitalina mun samu labari cewa kun zo saboda ku hada kai da wannan mutumin nan namu suna nufin manzo ku yaƙe mu sai wani dattijo daga cikin su ya tashi ya ce wallah wallahi ya kurai inna hadha shay'un tuqwila alaina yace wannan wani abu ne wanda aka shirya mu aka kaga mana ake mana ƙarya mu ba mu hada baki da kowa akan mu yaƙe ku ba kisa bin mali wanda ya rawaito wannan kisa yake cewa wallahi karfada ku yake cewa sun yi gaskiya da suka faɗi wannan saboda wannan abun da muke gabatarwa muna yin sa ne a turance a turus muke yin sa kika nan waɗannan musulkan Makka suka dan tsaya san dai suka yi tafiya su suka kare shawara cewa ya kamata su je su samu shugaban su shine Ibn Salul shugaban munafikai suka ce mu je mu sami shugaban su ba yadda za a yi in wannan abun ya kasance shi bai kani ba suka zo suka samu Ibn Salul suka ce masa mun fa samu labari mutanen ka sun zo sun wa Muhammad mubaya a kan su zo su yake ni to ina yake wannan abu ne bai kasance ba mu ɗan Madina ba ma yi abu a ta kuma ba yadda za a yi su zartar da abu a doni din nan ban sani ba wannan abu ne bai kasance ba to da suka ji daga bakin shugaban su shi kenan sai suka kwantar da hankalin su sai suka koma bayan sun koma sai suka samu tabbacin labari cewa ai wannan abu ya kasance saboda an yi shela a nina an yi shela a nina an yada wannan labari kamar da muka bayyana shedan shi ne ya fito ya yi wannan shela suka tabbatar da wannan abu ya faru sai suka dawo suka hada wasu manya da makamai wasu da masuna wasu da adduna wasu da takuba suka ce maza ku bi bayan waɗannan mutane na Madina ku same su ku kamo gaba kiɗan su ku tabo da su mu fitar da waɗanda suka zo suka haɗu da shi suka masa mu baya abu kake su gaba kiɗa shine aka bi bayan Ansarawa sannan kuma kun san mun bayyana manzo ya zabi nuqaba guda goma sha biyu wanda muka gane sunayen su a jiya kowanne nafi yana tafiya ne tare da mutanensa waɗannan nuqaba gaba kiɗa sun wuce da mutanensu waɗanda suka yi jinkirin fita su ne mutanen Sa'd bin Ma'az da kuma mutanen Al-Munzir bin Amr waɗannan nukaba guda biyu su ne suke jinkirin fita da suka bi bayansu suka riski Al-Munzir bin Amr shi Al-Munzir bin Amr shi da mutanensa suka zare takubansu suka dinga fada suka ba waɗannan mutane da mushrikan Makka suka turo su kaki suka kore su suka gudu suka tsira suka wuce Madina a lokacin da suka zo suka samu Sa'd bin Ma'az su waɗanda aka tura su samu Sa'd bin Ma'az suna nan da yawa sannan kuma waɗanda suke ƙarƙashin shi Sa'd bin Ma'az ba su da yawa sannan kuma sun fito musu ne ta hanyar dabara suka kama shi Sa'd bin Ma'az suka ɗaure shi suka dawo da shi Makka suka ɗaure shi suka dawo da shi ainihin Makka da suka dawo da shi ainihin Makka shi kenan suka ɗaure shi suna dukansa suna wulakanta shi suna cikin wannan hali sai Abu Bakari ya fito ya ga Sa'd a ɗaure ana wulakanta shi ana dukansa sai ce a yace kai ba ɗan Madina bane yace ni ɗan Madina ne yace baka da hulama ne a cikin Makka waɗanda akwai yarjejeniyan za ku kare junanku baka da shi yace ai muna da shi ce su wane ne ba za ka je ka tashi kai kira sakana sunayen su za su fito ko a ina suke shine ya tashi da dinga kiran su akwai daga cikin su akwai al-mu'min akwai al-mu'min binadi sannan kuma akwai al-haris da ya kira sunan su baki ba sai wani ya kai musu labari ya fito akwai wasu akwai wani ana kiran sa Sa'ad bin Ma'asan Madina ne gashi nan an kama shi an daure shi ana dukan sa ana wulakanta shi yana cewa wai ku hulaba na shi ne har ya kira sunan ku daga cikin ku babu wanda ya ansa suka ce gaskiyan sa ne ma hulaba na shi ne suka wuce gaba suka zo suka yi ta fada su al-mutin bin Adi suka yi ta fada suka ce to yanzu mu ma an fara raina musu nan a cikin garin Makka za a zo a kama hulaba na mu a daure ana musu duka alhali kulafa din mu ne kenan mu ma muka je Madina su mana haka saboda haka marmaza a kunce shi sai aka kunce Sa'ad bin Ma'az sai aka kunce Sa'ad bin Ma'az shi kenan aka sako shi sai ya dawo ya kama hanyar zuwa Madina daidai lokacin da aka sake shi kuma sauran nuqaba da mutanen su sun samu labarin an kama Sa'ad bin Ma'az an dawo da shi Makka da suka samu wannan labari suka hadu suka hada kai suka ce لنقاتلن أهل مكة أو نقتلوا أو نقتل دون هذا أو نقلوا أو نقلوا سبيل كعب فكتي زام جيمو يا إمتا نم مكة وكمات مكاسا يا سنسو تنسي مانا يوا ستكيمو وكمات تكالي مانا تكالي مانا سعر في المعاد فكا حروف كمان دا مكة بيانا أنساراوا متى ميني ما تنسوشيا ورا زي تنسيبا كنن كنتو سنسي مكة da niyyar za su zo a gwabza a koma da su ko kuma su bar Sa'ad bin Ma'az cikin sun fuskanci hanyar Makka suna dawowa baya sai ga Sa'ad bin Ma'az an sako shi suka hadu tare to daga nan ne sai wannan ya lafa suka koma suka kama hanyar su na zuwa ainihin Madina sannan kuma bayan ainihin wannan ya kasance su Sa'ad bin Ma'az ya kubuta sannan waɗanda suka biyo baya za su kwace shi sun haɗu da shi sun kama hanya zuwa ga ainihin zuwa Madina suka ƙara sa ainihin zuwa Madina da suka ƙara sa ainihin zuwa Madina sai wasu samari 'yan Madina waɗanda suka musulunta suka halarci wannan aqaba din al-aqaba tsaniya suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam mubara wanda akwai Ma'az bin Jabal a ciki akwai kuma Ma'az bin Amr sai suka hadu dukan su kuma dama samari ne suka ce kun san abin da ya kamata mu yi ainihin a cikin garin nan na Madina yace suka ce mu je mu kwato abokan mu samari mu je mu wulakanta gunkin nan na Amr bin Jamuh Amr bin Jamuh wani babban mushriki ne a Madina yake ya san sako wani gunkin sa kato sai ya sa wa wannan gunki din suna Manata ya sa masa suna Manata shi ne Ma'az bin Jabal da kuma Ma'az bin Amr suka je suka kwato abokanan su samari suka hada baki suka ce mu je mu dauko wannan gunki na Amr bin Jamal mu zo mu jefa da shi a bola cikin kaki da kazanta mu kai a gani sai da Amr bin Jamal ya kwanta bacci suka zo suka kinkimo suka kinkimo suka dauko wannan gunkin nan suka zo da shi bola cikin kaji cikin kazanta cikin da shi suka jefa suka wulakanta wannan gunkin nan kisa na Amr bin Jamal a ka'ida sa kullum ya tayi da safe kafin ya aikata komai zai je yi wannan gunkin nan ya shiga da ya je kenan zai yi gunkin nan su gara sai ga babu wannan gunkin yace ah yace ma'ada ala alihatina fi hadhihi al-bayda da kishi yace cewa wa kuma yazo yayi wannan kishi akan allolin mu yayi kishi yana ta fada yana ta surutu duk wadannan zamani suna nan suna ji sama ga baki ɗaya su ɗan anguwa ɗaya ne anguwar su ana kiran su bani salla suna jin sa sun san su suka yi wannan abu yaje yana ta leke ya duba nan ya dami nan ko da zai ga gunkin sa dan sai ya samu gunkin nasa cikin bola cikin kashi da kazanta a wurin a keke je ta surutu ce yanzu kuma haka aka fara jiki garin nan allolin mu za su adinga wulakantarwa sai ta ko gunkin sa dan wanke ki kata ya ta masa turare ya tsara ya kawo inda ya ajiya gidan sa kuma ya tsara ajewa sai wadannan sawari suka ce da na'udan da alaihi da na'udan da alaihi barratun ukra sai mun kare shi masa mu gaggar da zamu kare shi an gani to saboda galibi dama su samari idan suka tsaye abu za su rike shi ne da karfi gangan an gani ai saboda haka suka hada baki sai sun ga bayan wannan kunshi na Amr ibn Shamur mai suna Manata ya wanke kayan sa ya sa tilare ya sa kai mai gashi cikin dare can kuma yana bacci su suka zo suka kara sanyoyi suka sa igiya a wuya suka sa igiya a wuyan wannan gunki suka tashi suka zo da shi kan wani bola kuma daban suka jibgefar da shi cikin kaki da kazanta suka wulakanta shi suka tafi Amr ibn Shamur ya kara tashi cikin da safe da ya tashi da safe ya koma wajen gunki sa don ya mata fita da shi ga babu wannan gunki sai kana cewa man ada ala haniyatina fi hadhihi al-layla wa nene kuma yayin wannan shi da ajin bautan mu cikin wannan dare ne siyan ma bai yi bai kisa ba za zo a kara yaje yana talle kele kele ya duba nan yaje bolan da yaje jiya babu yaje dinga leke leke can a wani bola da bai sani shi a kebe yaka ne shi a kebe cikin shi cikin gazanta ne ya tafada wadannan samari kuma tabbar gotan ta ne an gaya duk makotan sa ne suna jin sa sai ya kara gungun sa ya wanke sa turare ko zai ya kara aiki mayarwa jere na uku kuma suka zo suka kara daukewa suka je suka masa irin yadda suka jere na farko da jere na biyu a jere na hudu da ya je malamo kayan sa ya kara ya kawo aji sai ya zare takwabin sa sai ya rataya yawa cikin gunki din ya rataya yawa cikin gunki sai ya ce in kana fika khairun lam tana min haula yace in dai gaskiya ne lamarin ka akwai gaskiya ciki wadannan mutane da kullun suka zo za su kama ka su kai ka su wurgar su wulakanta in sun zo ka kare kanka a wannan takwabin sai ya rata ainihin wannan gunki a wuyan wa a ya rata takwabin a cikin wannan gunki zai tafi sa yace in dai gaskiya ne lamarin ka yace in sun zo ka kare kanka samarin nan suna ji a gaibe suna ta dariya shikenan ya kwanta cikin dare suka dawo da suka dawo suka zare wannan takwabi a jikin wannan gunki suka rata yawa jikin su suka aje ma'ana sun samu ganima shikenan suka dauko wannan gunki suka daura masa igiya a wuya suka ja shi da suka ja shi suka tafi da shi bola suka masa wulakancin da ya yi na da suka nemo mushen kare kare da ya mutu mushe suka nemo igiya suka daura mushen karen nan a jikin wuyan wannan gunki da suka jefa ta suka jefa kuma cikin wani tsohon rijiya cikin Amr ibn Jamu da ya tashi da safe dama jikin da ya bashi ya littimo a hankali a hankali sai je leta wajen wannan gunki ko zai ga gunki ya kaskace ya sassare wadanda suke zuwa suke masa haka ko kuma yaya zai karu sai ga gunkin da takwabin duk babu yace dukan babu sai ya koma kuma yana ta leke leke yana ta fada hanya wannan lamarin wannan abun gaskiya ne kuwa ko da ni ne aka bar min da wannan takwabin ai da na kare kaina balle Allah da kansa ya kare kansa kitanan yana ta leke leke sai ya je ya duba cikin wannan tsofin jin sai ga gashi nan an taura mutan kare a cikin wuyan ainihin wannan gunki sannan kuma yana daika cikin tsohon rijiya bai gama fadawa ba yana tsaye ya tashi magana yana tsaye wajen wannan gunki na sai waɗannan samari ka baki ɗayan su suka fito suna ta kanta da dariya daga cikin su har da ɗansa akwai ɗansa a cikin wanda ya musulunta amma su bai san ɗan naji ya musulunta ba suna masa dariya suna ta dariya sai ya fita ta ke ce wa wai kuke wa dariya tukuna suka ce kan mutuwa dariya yake suka ce mata yanzu ka yanke hukunci da kanka ka yanke hukunci da kanka kai da wannan Allahn naka da kake bautawa waye shi a tsakanin ku ka yanke hukunci kai da kanka mun ji kana cewa dan duk surutun da yake suna nake suna ji kana cewa ko da kai ne aka barka da wannan takwabi za ka kare kanka kenan kai din kai din kaji Allah naka tunda kai za ka yi tare kanka
sai yin shiru
to sai suka ce masa to waɗannan abubuwa da kuke bautawa abubuwa ne wanda ku kuka yi da kawo kanku da itatuwa ko da duwatsu kuke bautawa shi lokaci da yi muku da ku kasance mutane masu hankali ba dabbobi ba ku zo ku yi riko da addinin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi wanda yake umarta mu mu bautawa Allah da ya halice mu ya halice komai da komai yace ah ko dama irin addinin da muke bin jinta jinta ya zo a cikin Madina yana hana bauta waɗannan gumaka ne suka ce eh mana to me yake bada umarni a bautawa Allah ka daina bautawa waɗannan gumaka suka ce yana bada umarni a bautawa Allah da ya halice mu ya halice komai da komai to nan yake to ku gaya min yadda za a shiga wannan addini suka gaya masa yayi wankan salaka na masa kalimatu shahada ya faɗa ya shiga addinin musulunci Amr ibn Jamal mawaƙi ne ya wata kasida mai tsawo Ibn Isa Ishaq a cikin sirarsa ya kawo wannan kasida yana bada labarin wannan abin dariya ya aikata abin da ya kasance tsakaninsa da gunkinsa Manaka a nan ne muka so karasa bayaninmu na Ansarawa a jiya amma tare da sanin bayanin Ansarawa ba abu ne wanda mai karewa ba muna nan tare da Ansarawa dukkan yaƙe-yaƙe da manzo ya yi wanda kuma za mu zo mu yi su a nan gaba da irin fahimta da suke nuna wa muna nan tare da su amma wannan bayani shimfiɗa ne na halayen Ansarawa da kuma irin gudunmawarsu da hanyoyin da suka zo suka karɓi addinin musulunci za mu fara bayani a kan Al-Hijra ila Madina kamar yanda ainihin ya gabata mutanen Madina sun zo kashi-kashi sun karɓi addinin musulunci tun a lokacin da suka fara zuwan nan suka fara musulunta manzo sallallahu alaihi wasallama a surrance sai ya ce da safansa duk wanda yake so ya kaura zuwa Madina kofa a buɗe yake ya kuya ya kaura zuwa Madina tun daga wancan lokaci saboda aka kaura zuwa Madina kusan an fara shi tun gabanin ayi al-aqabatu thaniya ma'ana tun gabanin waɗannan mutane guda 73 su so yi wa manzo su baya ma'ana bayan mutane 12 nan sun musulunta an aika musu da Mus'ab bin Umair da Abdullahi bin Umm Maktum duk daga wannan lokaci aka buɗe ƙofa duk mutumin da yake so ya kama hanya ya kaura zuwa Madina amma su mushrikan Makka ba su da masaniya a kan wannan aka fara fita saboda haka za a fara bayanin waɗanda suka fara fita hijira zuwa Madina gabannin mu fara bayanin hijiran manzo ɗin da kansa zuwa Madina domin gabanin sun da fita ya ba da umarni duk wanda yake da dama ko ba a buɗe shi ya kaura zuwa Madina ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai akwai ƴan kunsa da suka karɓi addinin musulunci waɗanda za su kare an gane yau shine ya aika Mus'ab bin Umair da Abdullahi bin Umm Maktum gabanin waɗannan sahabbai ƴan Makka su fara kaura wanda tarihi ya nuna shine ya fara fita ya fara yin hijira zuwa Madina shine Abu Salma mijin Ummu Salma wato matar manzo sallallahu alaihi wasallama gabanin mijin ta tunda da su manzo ya aure ta shine ya fara fita tare da matarsa Ummu Salma hijira zuwa Madina ya dai matarsa Ummu Salma suka fito sai da suka je bayan gari sai iyayenta suka samu labari suka ɗauko dawakai suka bi bayan su har suka je suka talar da su suka zo suka samu Abu Salma suka ce in kunta kada galabtana ala nafsika fala taghribuna ala ibnatina in har ka ji karfin mu kai din ka mallaki kanka kana zaman kanka ne za ka kai kanka ka bar maka ka je wani gari to baka fa'isa ka ɗauƙar mu ka fice da ita ba baka isa ba sai dai kai kadai ka fice ka je duk inda za ka je ka fice amma ƴar mu matar ka ƴar mu ce dole ka bar mana ita suka kwato ta a hannunsa ƙarfi da yaji da suka kwato ta ƙarfi da yaji sai shi kuma ya kama hanya ya tafi sa kamar sanin kowa ne muhajirun lokacin da suke yin hijira ba sa la'akari da komai ba sa la'akari da iyaye ko ƴaƴa ko mata ko dukiya duk wannan baya cikin lissafinsu ko abokanai sukan iya barin iyayen su matan su ƴaƴan su dukiyar su abokanan su ba tare da sun sanar da kowa ba su fice kai su abin da yake damun su su tsira ta da imani an gane to da suka aika ta haka sai Banu Abdul Asad dangi su mijin ka din Abu Salma suka samu labari sai mu ta bayyana wa Larabawa mutane ne masu kishi kabilanci suka ce kai haka ya mana bari za mu je mu yi maganin su ai suka taro kuma suka taru suka tafi da mutanen su da takubar su suka zo suka ce to tunda kun kasuwa dan mu matar sa kun raba shi da matar sa to ai dan nan karemi dan mu ne ba naku bane saboda haka mu ma za mu kwace dan mu suka kwace dan Abu Salma din a hannun Ummu Salma tana ta kuka suka kwace suka tafi da shi tunda kun kwace karku to mu ma za mu kwace dan mu suka raba ta da dangin da suka raba ta da mijinta dangin mijinta kuma suka raba ta da danta sai ta kasance ita kadai a gidan iyayenta take ba da labari da tanta Ummu Salma take cewa kullum da safe zan fita a bayan gari ba tare da mijina nake ba sannan kuma an kwace mini da wuni ina yin kuka sai da yamma ɗan uwana za su zo su kama ni su mayar da ni gobe ma haka sai da na zauna ina cikin wannan hali na bakin ciki na rabuwa da mijina da ɗana sai da na kai shekara wannan yana nuna kenan ba da umarni a fita hijira zuwa Madina ya ɗauki lokaci an gane ya ɗauki lokaci gabanin manzo ya fita ma an samu kamar shekara biyu ana fita duk wanda yake da dama ƙofa buɗe shi yake fita sai wata rana sai wasu matarsanmu suka fito suka same ni ina ta kuka na kangare na rame na lalace saboda tsawon shekara ina cikin wannan hali suka zo suka tsaya suka zo suka samu iyayena suka ce ala tarhamuna hadhihi almiskina ba za ku tausaya wa wannan miskiniya ba faraktum bainaha wa baina zawjiha wa faraktum bainaha wa baina ibniha kun raba tsakaninta da mijinta kun raba tsakaninta da danta ba ku tausaya mata ba wani irin dabbanci ne wani irin rashin hankali ne wasu makotanmu da wasu laraba suka zo suka shiga tsakani suka sa dole sai an bar ni na je na samu mijina suka je suka samu dangin mijina kuma suka kwato ɗana suka kawo mini suka ce to ya rage na ki mu dai mun taimaka miki mun kubutar da ke hannun iyayenki da kuma mun kubutar da ɗanki kuma a hannun dangin mijin ya rage na ki sai kika san yadda za ki yi shige Madina kika na Ummu Salma ta ce a lokacin ni kuma a shirye nake ko a kafa ni tsaye ban san kowa ba in fuskanci Madina radiyallahu ta'ala anha take ban san jira Madina ba kuma ma san hanyar Madina ba amma a shirye nake na fita sai na fita bayan na fita ainihin bayan na fita kan hanya sai muka haɗu da Usman bin Talha bin Abi Talha yake take wa huwa yau mai din ala shirki yana nan akan addinin sa na kafirci a wannan lokaci ba musulmi bane sai dan ni da dan yaro ina tafiya cikin daji daji tsakanin duwatsu ita yake ila aina ya amata Allah baiwar Allah zuwa ina zaki fa qultu lahu ila al-madina sai nake mata Madina ga ni ha ko ta dai ku ta hanya Madina take ban sani ba sai da wata ce ba na tare da kowa sai yayi shiru haka sai yake ce shi kana zuwa raka shi Usman bin Talha bin Abi Talha yake zuwa raka yake ya sai shi ya sauka a kan dokin sa yake in hau na hau ya ya ni ta mun ayi kana yana kan ainihin linzamin wannan doki yana tafiya shi a kafa ni kuma da dana a kan doki kun san tafiyan ainihin tafiya tsakanin Makka da Madina a sawu zai dauki kamar sati biyu kamar da zamu bayyana tafiyan da manzo ya fita kafin ya isa Madina ya kai kamar sati biyu tunda tafiya ne a kan doki an gane sai suke cewa muna tafiya a duk lokacin da dare ya mana lokacin kwanciya yayi yake zai ce in sauka in sauka ya nema ya nema mun karkashin wani dutse ya gyara wata mutuwa ya ga ba wasu mutuzai ko wasu abubuwa waɗanda za su zo su cutar da mu ya dudduba ya ga ba komai gullaye ne sai ce su kwanta tare da danki anan shi kuma can gefe ya nemo wani waje ya kwanta sai da safe mun tashi in mun tashi zai nema mini ruwan da zai sa da ƴaƴana da ruwan da zai yi sallah mai sallah kikanan sai ya daura ni san doki da dana sai mu wuce gaba haka inda rana ma muka gaji za mu kwanta haka yake mini take cewa ban taba gani mutumin kirki irin sa ba rayuwa na ko abin mamaki lokaci shi ba mutumin bane yake take wa majinna hakaza hatta wasanna ila qurbi quba quba wani guni tarabe take muna nan haka har muka kusa ainihin muka isa kusa da quba sai ya tsaya yake so kinga wannan wadannan rumfuna ke soji yana nan cikin ni kika ga zaki samu ji sai na sauka kan doki sai na dauka na ya hau kan dokin sa kawai ya koma maka wannan yana daya daga cikin karancin Laraba da muka yi bayani da farko ko lakkan mu na biyu yana daya daga cikin halaye su na kirki a ta lokacin jahiliya taimako da adalci mun ga kiba musulmi bane sai da ya kawo ta duk da kofar madina ko inda mijinta suka sauka sai ya ce haka to duk waɗanda suke kan addini ki duk yawanci suka zo madina a nan suke taruwa ki zo ki tambaya zaki samu mijinta nan sai ta sauka da ɗanta sai ya hau dokin sai ya koma hukuma ta ce biya masa wajen kwana 15 ya raka ta haka kawai tsakin kanta kuma shi ba musulmi ba ne sai ta ummu salma take cewa ban ra'ayi mislahu ban taɓa ganin irin sa ba wajen kirki kuma kikkafiyan nan da suke ba taɓa kwana a buɗe ba bai taɓa mata wani magana ba face maganan da lafur da sai ya yi da ita a haka ta je ainihin madina ummu salma ita ce ita da mijinta su ne mutane na farko waɗanda ainihin suka fita ainihin daga maka amma da ke ita an tsare ta ba ta samu ta wuce a lokacin da mijinta ya wuce ba to tsakanin tsare ta da aka yi mutane da dama sun zo sun wuce an gane wannan kenan tarihin hijirar shi ummu salma kenan sannan kuma akwai kissa ta hijirar suhaib ibn sinan a tafsirin lokacin da muka fassara wa minan nasi man yakri nafsahu ibtigha mardatillah ayat da ta sauka kansa mun ba da kissar hijiransa yanzu da ke muna kan hira za mu ba da cikakken wannan kissa din suhaib ibn sinan mutumin rum ne ba balarabe ba ne an shigo da shi makka ne bawa daga nan kuma har ya ɗaukata a cikin makka ya yi kuɗi saboda shi ɗan kasuwa ne ya yi kuɗi lokacin da manzo ya ba da umarni a fito daga makka a je madina shi kana sai ya bar gidansa a buɗe ya fito daga makka bayan ya fito su Abu Jahal su Abu Lahab suka samu labarin cewa ai Sinan shi ma ya fito to bar maza a je bayan ka mutum ne wanda bai zo da ko kwado ba cikin garin nan na makka ga shi nan ya tara dukiya ya kuma zai kwace wannan dukiya ya tafi da su daga nan Abu Jahal da Abu Lahab suka tura masa wasu 80 su je su dawo da shi da suka tura masa sai suka je suka sami shi a kan hanya suka ce mutanen mu sun turo mu ne domin mu mayar da shi ba mu yarda sai hijira ba yaya ka zo cikin makka baka da kokobo kai dukiya sannan kuma ka fito ka dai dukiyar ka tafi shi ne yake mutu kun sani ni na fi kowannan ku iya harbi sai iya fada duk yawan ku da aka turo ku in fada za ku yi da ni ba za ku yi mai da ni maka ba amma abin da ya mana sai ji mana sauki ni da ku gaba ki daya musulunta suka ce da shi kana mun yadda musulunta sai yake to zan nuna muku wurin da na binne dukiya ta ku sanar da ainihin manyan ku cewa ga inda na binne dukiya tunda su dukiya ne yake jamu su kun ce ban zo da ko kobo ba maka yaya zan fito dukkan dukiyar da na samu a maka tunda dukiya ne yake jamu su to a ku kaza a gidana dama na bar gidan a fito ban rike shi ba akwai dukiya na duk wanda na samu a maka dan da guzurin da na dauka zan ci abinci da shi ba komai da na dauka duk suna can abu a wannan waje din abu ne shikanan suka dafa da shi saboda su san mutum ne mai fadan gaskiya baya kariya ba ce ka zo tare da mu mu je ka nuna mana wajen mu tabbatar akwai wannan dukiya tukun nan zamu barka ta kaje ba su ba da ba yana ba da su ta kici kana suka koma wannan gida su da mai ne suka duba suka tona suka zan ba ko dan gwalagwalo da dukiya da tsara duk abu ne a wurin da ya ga wani kudi shi kuma kai sai ya fice ana cewa shi ne mutum da biyu wanda ya kira zuwa Madina wasu kuma suna cewa ya yi hijira ne bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ya dace da sababin saukan waminan naci man yake rinar ta hukuka a markacin da da ya fice yana tafiya har yau ta Madina da yau ta Madina suka haɗu da Umar bin Khattab da wasu sahabbai suna haɗuwa sai Umar bin Khattab sai ya ce mata Rabi'a al-Bayy wa Aba Yahya yake me yasa kana gani na ta gaya mini wannan kalma yake ai gabanin ka iso tinkini ayar Qur'ani ta sauka a kanta manzo ya fassara mana ita yana fassarawa sai yake Rabi'a al-Bayy Aba Yahya sahaya shikenan sai ya karasa Madina da ya karasa Madina a wata riwaya manzon ne ya kansa yana isa sai yake masa Rabi'a al-Bayy wa Aba Yahya a lokacin kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗa ba shi da Aba Yahya sannan kuma ba a masa kunya da Abu Yahya manzo ne ya lakale ya lakana masa da wannan kunya din Abu Yahya shekaru aru-aru bayan rasuwar manzo ya yi wata tafiya ta jihadi ya dawo aka ce ai matarsa ta aiki namiji kuma an sa wa dan suna Yahya shi ne yake sadaka rasulullahi sai wato abinda manzo ya gaya masa tun da dadewa lokacin hijira Abu Yahya din nan ga shi yanzu ya zo ya tabbata an aika mata mata an aika mata ya ta mace baya nan aka sa wa dan suna an aika mata da namiji baya nan aka sa wa dan suna Yahya ya zama to Abu Yahya kamar yadda manzo ya faɗa wannan yana ɗaya daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne takaitaccen tarihin hijiran Suhayb bin Sinan sai kuma tarihin hijiran Umar bin Khattab da kuma Ayyash bin Abi Rabi'a da kuma Hisham bin Al-As waɗannan mutane guda uku Umar bin Khattab sun rawaito riwaya guda biyu wajen tarihin hijiransa riwaya ta farko cewa shi kadai ne ya yi hijira shi kadai ya yi hijiransa duk ana yin hijira a ɓoye lokacin da ya yi niyya zai yi hijira ya zo ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce manzo a yau ne zai yi hijira ka yi izini manzo ya ce na ba ka izini sai ya ɗauki mashinsa ya rike a hannun hagu sai ya sau ya ɗau takwabinsa ya rataya ya je ya yi tawafi a ɗakin Ka'aba ya hau kudu wani dutse ya ce ya kure man arada an tarmala imra'atuhu wa yaitama auladuhu fali yalhaqhi yace dukkan mutumin da yake son matarsa ta zamanto bazawara ƴaƴansa su zamanto marayu ya bi bayana yace wa ana muhajirun ila almadina zan yi hijira ne kaura zuwa Madina saboda sharun takanta da kuma rikin tsoronta mutane suna hijira a ɓoye a nabi shi sai da yake ana gani ya yi tsarafinsa ya fito yanke ma yake don mutumin da yake so matarsa ta zama bazawara ƴaƴansa su zamanto kuma marayu to marmaza ya bi ni hijira zan yi zuwa Madina babu mutum ɗaya da ya bi bayansa radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ya aikata lokacin musulunta Umar bin Khattab da ya musulunta sai ya ce ina nan a zaune a gida sai na tuna na cewa wane ne yake kowa kin musulmai a cikin Makka sai na tuna cewa Abu Jahl yake kowa tsanan musulmai yake to zan je in sanar da shi musulunta ta da kaina maimakon ana boyewa a nan kuma shi ne kasa lokacin musulunta kama sai ya fito a gidansa cikin dare ya je ya buga kofa ya buga wa Abu Jahl kofa ba a buga masa kofa shi ne su da shi da saboda tauran ka daji sai ya fito ya bude sai ce man sai ya ce Umar ya bude ya ce ma ta aji ka ya Umar ya ce ji ku ne uku dirata ana aladi Muhammad ya ce fa'an sai su ita mata fa'an yace na zo ne in baka labari ni a yau din nan ina san addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai abin da kike ganin zaka yi aikatawa ka aikata kai sai koma to haka ne yayin lokacin hijiran sa wata riwaya kuma sun fita ne shi da Umar shi Umar sun fita ne da Abu Abi Rabi'a da kuma Hisham bin Al shine wani wanda yake cewa babu ta'arudi tsakanin waɗannan riwayoyi guda biyu domin ta yi wannan riwaya sai suka ce ai mahaifiyarka wato mahaifiyarsu kenan gaba ɗaya ta ce ba za ta taje kanta ba za ta shiga inuwa ba sai in ta ganka ma'ana za ta kasance cikin kazanta ba ta da kai ba wanka sannan kuma ku duba zafin Makka za ta fito rana ta tsaya kullum da rana ba za ta daina yin haka ba sai in ta ganka an gane alhali kariya suka shiga masa don su yaudare shi su gudu da shi yake haka ne yake da yake sai yake ku kudaya ina zuwa sai zai samu Umar bin Khattab ya same shi ka ji abin da nake ciki ba mahaifiyar mu gashi sai Umar ya ce mata ya aya kike yake ya aya ki la takun mafunan fi dinika kada ka ko yarda ku ne ka ta addini ki ina ruwarka da mahaifiyarka mijinka har ni ya kaji ba ta je ta mutu mana kaje ka mutu ina ruwan ka da ita kanka ki ne kanka kike nan sai yaga ayati ne a jira bi'a hankalin sa ya fi sauka ya koma da sai yake masa in kunta tara jira ulika yake saraka ibni hada fa innahu ibnun zalulun yake in kaga cewa nan ne sai ka je ka duba mahaifiyarka ne to ka hau wannan dakumin nan nawa dakumi ne horarre an horar da shi ko da waɗannan da suka kawo maka labarin wannan labari munafikan ka suke so su yi kaga alamun suna so su kama ka ko su kike ka wannan rakumin in ka sa su kuwa da shi ba zai su kama ka ba saboda haka ka tafi da shi da ya fara tafiya Umar bin Khattab ya dace da shi sai yace masa wallahi inna ummaka la kazzaba yace kai ya kike mahaifiyarka yace ina saba da al'ummar ai aka ai aka ba haru haru Makka yace mun sana ala ma na dar ke nan sana ala ma na dar kace yace mata mahaifiyar ka kai ya kike ba ta yi wannan abin da ta faɗa ba in kurkwata ba ta ce ba za ta kaje kanta ba in kurkwata yadda a kanta suka gana mata azaba ko ta ji tsananin zafin Makkan nan sun tuni ma ta kaje kanta sun tuni ma ta shiga cikin yunwa saboda ta kai ya kike ko da ma ya tabbata ta bari haka ne sai ya ne ba za ta yi cika ba duk da yana so ya ja hankali a yaki na jira biya ya fasa wannan tafiya a yau sai ya ga shi ya ce ba ya tafi shi ta nan sai ya tafi suka tafi ga shi ga abu da harin suna tafiya suna tafiya sai da suka fara mai tunya da nisa sai abu ga yake mata yake mata kaga wannan rakunin nan da ya fara gajiya ya kasa ko za ta kai mata sauka a kanta an hau kan rakunin ka miki tare sai ta ta ba wani abu hau mana kenan sai suka tsaya abu ga ya sauka a kan rakunin sa ya hau bayan a yaki na gida gida suka fara tafiya hankalin ayati bin abi rabi'a ya kwanta kenan sai abu ja da ya tako shi akan wannan rakumin suka fadi tare sai al-haris kuma yazo suka canye ayati bin abi rabi'a din shi da abu ja suka daure ayati bin abi rabi'a can can suka ce to yau zaka zamu nuna maka yadda cewa kai ba ka da hanci suka daure shi a daure suka daura shi kan rakumin shi abu ja sannan shi kuma abu ja din ya hau kan rakumin shi ayati bin abi rabi'a sun sa shi a tsakiya shi ayati bin abi rabi'a yana nan a daure a kan rakumin abu ja sun hada shi da rakumin sun daure suna tafiya da shi har maka suka shigo da shi suka shigo da shi maka duka samarin maka da yara sun zo suna ta kallo an kawo ni a daure ana bi da shi layi layi sai abin da Umar bin Khattab ya fada ya zo ya kace kenan sai suka je suka hada shi da shi su san bin al-As wanda da sai shi suka hada tafiyar su uku kamar da muka bayyana shi Umar da Ayyub bin Abi Rabi'a da kuma Hisham bin al-As suka hada su a gida daya gida ne wanda yake a kewaye ba shi da kofa amma kawai sa ba rike shi ba duran da ake aka saka turo shi ya kawo musu abinci ko wani abu suna tare to sai ta tsani zai hawo ya tsamaka cikin gidan su kuma ya ba su abin da aka zai ba su tukunan ya ture tsanin kuma sai ya tafi sa suka kasance a tsaye a wannan gida din to sai daga baya ne manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin sabon sa yake man yaji ayati bin abi rabi'a wai wa hisan bin al-As yake wa zai je ya kawo mini ayati bin abi rabi'a da hisan bin al-As a Makka kun ga wannan aiki ne san aiki dan aiki ne to kuma sabon manzo sallallahu alaihi wasallama musamman ansarawa irin wannan aiki na tafiye su neman su fiki hannu fiki kamar inda zai zo a nan gaba su Abdullahi bin Abi da wasu samari irin hanyoyin da suka bi suka dinga zuwa suna kake Yahuda wanda suke fitina manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da manzo ya nemi ayi haka nema fiki hannu fiki nan kafi aka samu wasu samari ansarawa suka daga hannu suka ce mai maki yannata hidima ai nuktala dole ku ya rasulullah suka ce ya maki Allah za mu je mu kawo masa su ko kuma a take nan da nan wasu samari suka daga hannu daga ansarawa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiru sai ce wannan aiki ne wanda ya dace da dan Makka kuma na marana ce saboda shi dan Makka garin su ne yake iya sauka a gidan su ko yana da hanyoyin da zai bincike ne san inda aka koye su aka daure su amma kai da kai take da ma wasu daga cikin wadannan samarin ba su ba zuwa Makka ba zai zuru tun ta kike ne kawai suka ce za su je su kawo shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aiki ya ci dacewa da muhajiri kika na sai al-Walid bin Walid bin Mughira shi ne wani saurayi ne shi ma sai ya ce to tunda aikin an mayar da shi hannun muhajirai yake ya rasulullah ne zan kawo maka kisa ne take ta sai al-Walid bin Walid bin Mughira sai ya kiya musulun sa ya hau kan dokin sai sun kai ayyukan su Makka da ya je Makka sun san mutum da garin su ba abin da bai sani ba da ya je Makka yake sanar da yake nuna cewa yana ainihin cikin ya zo Makka sai ya lake a bayan Makka yake wuni in ya wuni a bayan Makka karkashin wani dutse inda yake ganin mutane ba za su zo ba da daddare sai ya shigo Makka in ya shigo cikin Makka da daddare sai ya dinga ke kewayawa ya yi kuma irin shigan da ba za a gane su ba ya dinga jin tattaunawa da irin abin da yake faruwa ainihin cikin Makka yana yin haka sai wata rana sai samu wasu suna tattaunawa suna cewa ai wannan ayati na fira fi annan da hisan bin al-As an yi maganin su ai sun yi zuba ba dan an daure su an aje su a gida kaza din nan ba ai ai mutanen nan da su ma sun kuma sun fita ai sai ya ji ana tattaunawa to amma bai san wanne ayyukan gida bane sai ce da gida na gobe yanzu abin da ya rage masa ya san wanda gida ne kawai sai a anguwan da ya ji labarin cewa lallai wanda gida a nan yake sai cikin gare in ya zo ka zai je zauna a wani sassan titi a wani anguwa yana nan sassan aiki a wannan sahaba radiyallahu ta'ala anhu duk abin da manzo ya sa suke kun yi ko su mutu kuma an gane sun ci karfin waɗannan mutane a bayance su ko kuma a ce su azzalumai ne ko matsakai kamar yadda kin kira suke an gane sun ci karfin haka shi ne yana zaune sai wata kuyanga wata baiwa tana ɗauke da wani abinci haka abinci ba wani abincin kirki bane ba kawai irin waɗannan ba wani abincin kirki yake ba su abinci ne ake ba su na karfe mutu a gane wasu a sama tana wucewa sai ya yi ɗan tunani kan wannan ba abin su za ta shiga ciki yake mata ke tsaya ya tafiya suke na za ki ne na za ki cikin tafiya ai ni ka ta wuce tsani zan dinga zuwa ina so a yaki da kuma ki kama abin I'm going to go to the house. Yana ganin ta yi mugu ta zo ta wuce shi kan sai ya taho ya taho ya taho wannan tsari ɗin ya daura shi kanan ya taho wannan tsari ya daura sai ya hau tsari ya hau wannan tsari sai ya koma gefen katangar ya koma gefen katangar sai ya ja tsari sai ya fada cikin ainihin wannan gidan kenan ya fada cikin wannan gidan sai kuma sai ya shiri a gidan shi kanan cikin dare suka ce yake musu kan su tsorata ne ne wani manzo ne ya turo ne in tafi da ku shi kanan sai ya suka ɗaura wannan tsani cikin daren sai hisam ya hawo tsani bayan ya kukunce tsarkan da aka tattaure su ya hawo tsani sai da ya zo ƙarshen tsani sai ya fire shi ma a yaki gina a jira jiya ya hawo sai da ya zo ƙarshen tsani sai ya fire a ƙarshe tukunne shi alwali wato alwali bin walid bin mughira sai ya hawo kun gane ya dole da shi hikima ma'ana shi koda zai zo a sane su ya kasance shi ne za a kama su dai kamar yadda manzo ya umarce shi da ya tiratar da su ya tiratar da su an gane ya tun da ya cire su daga cikin wannan gidan sun jire waje shi ne a ciki ko da a wannan daidai lokacin waje suka zo su dai za su gudu su je su san hanyar da za su yi su koma a yanzu Madina in ya zo shi ɗin a tsare ku duba sabon manzo sallallahu alaihi wasallam bai fara fita da kansa baki kadai sai da fitar da sai tabbata ya tukun fita shi ma ya hawa wannan tsani ya zo sai kama sai ya tuhu ina go kaza kaza ban so ka cikin maka ba ina zo shiga cikin maka ne da fitare ina go kaza kaza dan so ki na ina go kaza kaza sai ki bar maza mu sai ya fita da cikin dare su suka hau wannan doki din suka kama hanyar Madina ta sai da aka zo aka da cikin wannan gidan sai ba kuwa radiyallahu ta'ala haka nan kuma ya kai su gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya saukar da su ya rasulullah hada ayyati ni abi rabi'a wa hada isan fitan bil has sai ga sunan na zo maka to haka sabon manzo duk abinda manzo ya nema a yi su za su ko kuma su mutu radiyallahu ta'ala anhu ajma'in wannan shi ne lamarin ayati ni abi rabi'a da kuma lamarin shi isan bil has kenan daga nan kuma sahaba suka ci gaba da ainihin hijira suna ta kaura ainihin zuwa Madina a koyi suke ta kaura shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nan a Madina sai sayyidina na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya sare shi sai ya ce masa ni ma fa ya rasulullah ina so ne hijiran nan zuwa Madina sai ya ce masa ala ismika ya Abubakar la'anna Allah ta'ala yaj'alu laka sabra yake to kai anan saurara dai Abubakar yayyuwa wata kila Allah zai baka abokantaka tare da ni ma'ana ne hijira tare da ni kenan sai hijira tare da shi haka duk lokacin da Abubakar ya zo ya mata magana hijira sai ce masa ala rislika ya Abubakar la anna Allah yaj'al laka sufra ana nan cikin haka sai mata ya kasance a duk mata wadanda suka rage a gaisa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Abubakar da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, sannan kuma da Ali ibn Zuhaira, sannan kuma da Zaid ibn Haritha. Wadannan ne kawai suka rage, duk sun fice sun tafi Madina. Shuka nan an da take rawaito mana kissa take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam babu ranan da gari zai waye bai zo gidanmu a kalla to eh ko to ida kullum sai ya zo gidanmu. Amma galibin lokacin zuwansa da safe ko kuma da yamma, muna nan a zaune tsakar rana. Shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallama yayi nemi izini, aka ba shi izini ya shiga. Da ya shiga sai ya same ni ni da Abubakar da Asma, wato yayarsa kenan. Sai ya same ni, da ya same mu shikenan muke cewa to lokacin nan dai akwai wani gama. Manzo bai taɓa zuwa gidan nan cikin wannan lokaci ba. Daga nan sai yake wa Abubakar, ina so na gan ni tare da kai, ma'ana su ne a so su keɓanta. Sai sayyidina Abubakar ya ce ai ba kowa a wajen, wannan Aisha ce, wannan kuma Asma ce, ba kowa a wajen. To saboda sha'ani tsaro, kun san mata ba a yin abin shuɗe da su, ba su iya faɗansa a wajen gwaninta, musamman ma labarin da zai zo a nan gaba ta ƙasa. Shi yasa ya kira Abubakar ɗin ke yi, ya gaya masa ya ce to Allah ya bani izini na yi hijira zuwa Madina, sannan kuma ya ce na yi hijiran tare da kai. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya yi hijira ke cewa ban taɓa sanin cewa ana kuka saboda farin ciki ba. Sai a wannan rana na wurwaya sai na ta'awaye yana ta zuba a idon Abubakar sashi, saboda farin ciki. Manzo ya ce Allah ne da kansa ya ce masa kada su yi hijira da kowa sai da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Saboda wannan farin ciki na ga hawaye yana zuba a yi suna idon sa. Sai Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce to shinki ne ai na tana damana wato abin hawa, na tana damana abin hawa. Yake wannan lokacin nan da shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake shige shige dan sai kuke wato mutanen Makka sun samu labari. Labarin da suka samu shi ne sun samu labari cewa sayyidina Abubakar da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma Ali ibn Fuhaira da sayyidina Ali da kuma Zaid ibn Haritha su ne kawai suka rage, yawanci babu sun fice sun tafi Madina. Suka ce to waɗanda suka rage nan kada mu kuskura mu bar su su tafi, musamman ma shi manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi ne suka zo suka shiga ainihin mutum yaya za su yi da manzo, inda shi ne ya rage da wasu mutane. Sai suka samu wasu suka nada kwamiti, kwamiti sun kuma da suka nada sai rabu kashi biyu. Akwai kwamiti waɗanda za su yi shawara, daga ciki kuma aka zaɓi wasu waɗanda za su zartar da wannan shawara ɗin da suke. Waɗannan kwamiti kuwa sun haɗa da waɗannan mutane: akwai Abu Jahl bin Hisham, akwai Al-Hakam bin Abi Dar, akwai Uqba bin Abi Mu'ayy, akwai Umayya bin Khalaf, akwai Zama bin Aswad, akwai Mut'im bin Adi, akwai Abu Ra'd, akwai Ubay bin Khalaf, akwai Munya bin Hujjaj, akwai kuma Lubay bin Hujjaj, sannan kuma akwai An-Nadr bin Haris, akwai Zubair bin Mut'im, akwai Shayba bin Rabi'a da kuma Utba bin Rabi'a, akwai Abu Zubair. Waɗannan su goma sha hudu kenan. Waɗannan su aka amince a zo a shiga shawarar tattaunawa, aka shiga Darun Nadwa. Wannan gida ba a shigansa sai ta kama ko kuma sai ta ɓaci, gida ina kusai sai daga cikin kakannin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda muka bayyana a cikin nasabansa. Gidansa ne asalin wannan gida ɗin. Duk wani abin da ya taso abu ya ɓaci wannan gidan, za a zaɓi manyan mutane a zauna a tattauna da su. A wannan lokaci su waɗannan goma sha hudu sai suka shiga wannan gida Darun Nadwa, suka fara ainihin tattaunawa me ya kamata ainihin a yi gabanin manzo sallallahu alaihi wasallam ainihin da fito. A wannan lokaci bayan sun zo za su shiga cikin wannan gida, sai suka ga wani tsoho da cizo yana tsokorewa da sanda wanda ba su san shi ba. Sai suka zo suka ce masa man anta, suka ce wannan da cizo wannan tsoho kuma wane ne? Sai ya ce shehun min daji, ya ce wani da cizo ne yake daga nata ne, ya ce balagani amrukum fajir duku, ya ce na samu labari shawaran da za ku yi sai na zo muku domin in faɗi ra'ayina ni ma shi. Suka ɗan tsaya can ma dai suka ce shi kan shiga, suka shiga da shi a ce wannan shi ce ɗani ne,
ibilis ne yake da kokore shi kai ya ji ne shawaran da zaki
bayan sun tattauna akan irin hadarin da suke ci suka ce kun ga idan muka bar Muhammadu ya bar Makka da mutanen sa duk suka je Madina kun san auku da kadar mutane ne rikimammu sun saba da yaki kun sai su kuma da zakin baki in ya musuluntar da mutanen Makka da baki daya mutanen Madina da baki daya za su iya zuwa su zo su yake ni kuma kun san ba zai yiwu mai hakan ka san su ba sai mun bi ta Madina saboda haka wannan abu ne wanda yake da haka da mu dauki mataki kenan sai wani daga cikin su Abul Aswad Abul Aswad yake ya daga hannu yake shi yana da shawara yake shawaran da zai bayar yake shi ne kawai a koyi iman zo sallallahu alaihi wasallama a Madina a Makka sai a koyi shi a fitar da shi kike ne sai wannan tsoho ɗin wanda Iblis ne sai ya ce wannan ba ra'ayi ba ne kyau yake idan kuka kore shi dama abin da yake nema kenan tunda mutumin dama yana so ya kaura a gare kuka kore shi duka na aiki zai je kuma ya haɗa kai da mutanensa na Madina hausu da kadar su zo kuma su yaje ku bayan da za ku yi da su suka ce eh gaskiya ne wannan sai Abu Dukuri shi ma ya daga hannu yake yana da shawara yake kamar yadda muka tsaure zahir da nabiga zahir da nabiga wasu shahararrun mayaƙa ne suna daga cikin ashabul mu'allaqat wasu fitinansu wasu sababbai suka sa larabawa suka tsaure su suka sanya su a gida ban sake su ba sai da suka mutu a gare sai Abu Bakr yake da mutuwa nan da zai mu kama shi mu tsaure kawai irin da muke wa zahir da nabiga har ya mutu kawai sai wannan tsoho ya dace ya jiji da kansa ya ce ina wannan ra'ayi ya ce ba ra'ayi ba ne ya ce idan kun san mutanen ku na Makka wanda suka karbi addininsa to ba ku san mutanen Madina ba wanda suka karbi addininsa mutane ne ƴan tafiye ko za su kare sai sun zo kurkunan da kuka ɗaure su sun fitar da shi ƙarfi da yaki su yaƙe ku kuma saboda haka wannan ma ba ra'ayi ba ne ku canza kunci da yake da sifar tsofi ita na can Abu Jahl shi kuma ya daga hannu ya ce ni shawara na yake duk ba wannan bane ya ce shawara na ya ce kawai mu kace kuma ya ce yadda za mu kace shi ne a kowace kabila mu zaɓi wani saurayi fitacce gurzo mai ƙarfi jarumi ko a baki takobi mai kaifi sai su haɗu lokaci guda su dasa shi kawai yadda a raka wane ne a cikin su ya kake ya ce banu Abdullah wato dangin manzo ba za su iya yakan ƙabilun larabawa gaba ki ɗaya ba a ƙarshe su haƙura da diyya su ce a basu diyya shi kanan mun huta sai wannan tsoho ya ce ya ce har da huwar rau wannan shi ne ra'ayi wannan shi ne shawarar da ya dace a yi abin da ya rage kawai ku naɗa kwamitin da za su zartar da wannan shawara shi ne suka naɗa kwamiti na mutane guda tara waɗanda dukansu suna cikin su goma sha hudu nan ma'ana a cikin su goma sha biyu idan aka ɗauki waɗannan mutane guda uku idan aka ɗauki a cikin su goma sha hudu idan aka ɗauki waɗannan mutane guda uku wato Zubair bin Mut'im da kuma Abul Basri da kuma Shayba waɗannan uku aka ɗauke su sauran da muka faɗa su su ne kwamiti waɗanda za su tarkar da wannan ainihin abin na ɗaya sai shawarar a darul huduwa sai ta kare da kawai za a kace shi manzo sallallahu alaihi wasallama a bisa tsarin da Abu Jahl ya sifanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labarin yake cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah yake ko ka tuna lokacin da kafirai suke tattaunawa a kan yi maka ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu jini su fito ka ma'ana su ɗaure ka su tsare ka an yi ku fulu ka ko su kake ka auyi ku rufu ka ko su kore ka suna shirya ma kirkin su kuma Allah kuma yana shirya musu Allah kuma ya fi su duk abin da za su shirya to Allah ya fi su sai aka tura waɗannan samari daga kowace kabila ta ɗau guda ɗaya aka ba shi takobi ne kai irin wanda ake cewa gayawa jini na wuce suka je suka kewaye gidan manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi masa hisari to dama sayyidina Abubakar ya shirya muku dawakai guda biyu da za su tafi a ku. Waɗannan dawakai kuma an ba wa wani ana kiransa Ibn Uraykut. Ibn Uraykut wannan musulmi ne da jini. Amma sun tsarance da shi sun yarda jiniya da shi ba zai gaya wa kowa wannan a jeri ba. Ya nuna musu hanyar Madina. Saboda ba san hanyar Madina ba su. Ya nuna musu to ga iya abin da za su ba shi. Sun ɗau amana. An gane? Wannan kuwa yana ɗaya daga cikin haɗayen Larabawan da muka bayyanawa a jawabinmu na farko. Wanda in sun ɗauki irin wannan alƙawari suna ganin abin kunya ne da ƙarya. Kuma shi musu da shi ne ana kiransa Ibn Uraykut. Suka ba shi waɗannan dawakansu guda biyu. Suka ce masa za mu zo maka ainihin bayan kwanaki guda uku. Za mu haɗu kuma a wuri kaza. Ina so sai mu fita. Wannan kwanaki guda uku nan da za su yi a cikin kogo kamar yadda bayanin su zai. Bayan sun fita cikin wannan kogon nan shi ne za su zo faɗu da Ibn Uraykut sai su kama hanya. Hakan kuma aka yi. Wannan shawara da ainihin su kwaikawa suka yi a darun na gama sun yi su ne 26 ga watan Safar shekara na 14 wato cikakken shekara 13 da annabta wanda ya zo daidai da 12 ga watan Septemba sannan kuma miladiya 622 aka yi wannan shawara na ci take manzo sallallahu alaihi wasallama. Daga nan kuma sai suka zo suka kewaye gidan manzo sallallahu alaihi wasallama. Sai su manzo suka zauna suka shirya duk yanda abubuwan za su gudana. Suka wakilta sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ne zai kwana a gidan manzo kuma a kan gadon manzo kuma ya kare gidan manzo sallallahu alaihi wasallama. Manzo sallallahu alaihi wasallama yake masa kada ka ci komai ba abin da zai same ka. Alaihi salatu wasalam. Shi kuma Amir bin Fuhaira sai kuma Abdullahi bin Abi Bakar. Abdullahi bin Abi Bakar aikin sa shi kuma aiki ne na wato communication. Zai zo yayi yawace cikin garin Makka duk abin da yake da shirikan Makka suke fada to zai je cikin wannan koko ya sanar da manzo da Abu Bakar. Asma kuma binti Abi Bakar aikin ta za ta dinga ɗaukar abinci tana kai musu cikin wancan koko lokacin da suka fita. Tsakanin Makka da wannan kogo ana kiransa garu sau akwai tafiyar kamar yil guda yil biya kun ga akwai tsawo kuma wannan garu sau din kogon yana kudu ne da Makka ma'ana sun fadda tsawo shi kuma Madina yana arewa ne da Makka. Idan mutum ya fita zai je Madina za ka tura a nemo shi ka arewa za ka tura shi to su kuma kudu suka yi. Asma aikin ta kai abinci. Abdullahi bin Abu Bakar aikin sa communication zai dinga samo labarin sadarwa ya kai musu ga abin da ake faɗa da abin da yake kasancewa. Shi kuma Amir bin Fuhaira aikin sa dama kiwon dabbobin Abu Bakar yake yi shi. Aikin sa shine idan Abdullahi bin Abu Bakar ya je cikin kogon sai ya koyo dabbobin sa bayan wannan ta kogon da ya taka din nan dabbobin su fara ci. Saboda kada a gane wani ya je har a je a sanar da wannan kogon din. Haka idan zai dawo da dabbobin su fara sawunsa saboda Laraba mutane ne wanda suke da hikima suka yi mata kace da sawu su dike har su je inda suke neman musulmi. Haka na Asma bin Abi Bakar in ta zo kogon ta koma Ali bin Fuhaira zai dauko dabbobi ya kura mun kai ga gani ba ta gane fulatin da aka shiga ba sai ta dauka kai ciwon sa yake an gane ba ciwo bane shi. Nan ne kawo da fasa wannan ainihin sawun Abdullahi bin Abi Bakar ne kawo labari da kuma Asma binti Abi Bakar wacce take kawo abin shi da fasa sawun su kada gane aiki shi Ali bin Fuhaira kenan. An gane? To waɗannan da suka zo suka taru bayan su manzo sun shirya komai sun ba wa kowa aikin sa domin komai da su fita yi. Shi kenan waɗannan samari suka zo suka kewaye gidan manzo da suka kewaye ainihin gidan manzo sai manzo sallallahu alaihi wasallama yana cikin kidan a lokacin yana cikin kidan ya umarci sayyidina Ali ya kwanta a kan gadon sa ya sa rigar sa yadda za a dauka yana cikin kidan yace masa kada ka ji komai ba abin da zai same ka kuma duk kayan ajiya da yake gida na wanda aka kawo mini na amana duk wanda ya zo nema a ciki ka dauka ka bashi wanda shine sababin sai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu aka anan Makka kenan ma'ana
abin da ya sa manzo bacci ya tafi da shi tare da shi ba shine zai bada duk ajiyar da aka ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine zai nima zai dauke ba in ya raba duk waɗannan kayayyakin mutane na amana da aka kawo ajiya shi kuma ya kama hanya shi ba ya kai da suna cika da suka kewaye wannan gida sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito a gidan yana cewa wata'anna min bayni aydikum kuttan wa min khalfikum kuttan فأغشيناهم فهم لا يبصرون أنا ترى أنت وأنا آية يدعو فوق ساعة يزز باوى كم هو الليل الاسم لوسي وأنا إلى من المؤجزة أن يسك بس سن لوكا سن دي وسي با جيتا تسن كيوى لوكا سن دي وسي فيدي ساعة يزبا ساعة كم هو الليل الاسم أما هو سن لوكا سن دي وسي با سكين جري سكين جري وسي يزوي جيران سيدنا أبو بكر سكا فتاة سكا فتاة أنا بأين بسكا سيا cikin wannan kokorin kudu da yana cikin makka cikin nan da gari ya waye cikin nan suka zai shiru sai wani yana wucewa ta kofar gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sai wani kuke ne kuke aran na kofar gidan suka ce nan tajir muna saurara annabi ne idan ya fito za mu kike cikin cikin banza cikin ne ya tafi ma ai cikin ne ya fito ya tafi yake ga kudu ga kawukan kuma ne ya kawukan kowa ya duba kansa kaza ne ne karka da kansa kaza ne su jiya cikin tin ya fita ya to sai suka ga ka ta tada sai suka ga mutum a kwance suka ce kai ya kake gara cewa ya kake fito ni na fito gama abin da zaka ya kina mutum a kwance da suka fita suka ce to kawai mutum ya fita rawo ne ka mu tabbatar kin ne kuna tunda ana cewa kin ya fita sai suka buɗe kuma cikin sai sai na ri a kwance sai na ne ya kusa ya ga yake ne faru ne ke faruwa duka sai muna neman Muhammad ne ni ban san inda yake ba ni ban san inda yake ba kika ne sai suka kama shi sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu suka dinga dukan da har suka je suka kare shi suka ce ba za su bar shi ba sai sun samu cikakken labari a kan shi manzo sallallahu alaihi wasallam da suka ga nan ne ba babu ya fita da kace Abu Talib ya dauki wannan samari suka ce suka je gidan Abu Bakar suka buga kofa a tuma ta zo ta buɗe kika Abu Talib yake kai ma yake shi na baban shi sai kike ban sani ba sai ya kaura mata mari sai kaura mata mari har sai ke cewa marin da yayin sai da dan kunne na sai yake cikin cikin kunne na sai da dan kunne na ya fadi sai duba ya tabbata ya ga lalle gidan nan ba ba Abu Bakar sai ta ainihin mutanen sa ainihin sai ya fadi to san kuma shi kuma sai na Ali da suka tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita kenan sai suka ga suka fice ya dawo gida to daga nan shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu suka fuskanci cikin wannan daren da suka fita daga wannan lokaci kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a sai kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidina Abu Bakar a daren da suka fita sallallahu alaihi wasallam da suka zo su ga wannan kogo garu saur sai sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu sai yake manzo sallallahu alaihi wasallam da fita yake faqih ya rasulullah hatta akuna ana awwal da'i yake ka tsaya wa aiki Allah ya yi kasance ni ne farkon ainihin wanda zan zo shiga cikin wannan kogo yake idan akwai wani abu a ciki na hatsari ma to wannan abu ya kasance a kaina ku yi irin fansa wanda sabon manzo sallallahu alaihi wasallam suke na kare martabar manzo sallallahu alaihi wasallam da lafiyarsa sai sai na Abu Bakar ya shiga cikin wannan kogo sai ya ga a cikin wannan kogon akwai ramuka guda uku sai ya tsaga wandonsa ya cire wani kuma daga cikin wandonsa ya yage shi sai ya toshe ɗaya daga cikin waɗannan ramuka ɗin sai ya kare ya toshe ramukan guda biyun kuma da ƙafafuwansa da ya toshe da ƙafafuwansa sai ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka shiga yake shiga sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga to kada kuma ta tun yi tafiya kusan na Libya domin tsakanin Makka da Zaru sai ya kai Libya kuma yana kudu da Makka kamar da muka bayyana da suka kuma sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaji sai ya jingina kansa akan kirjin sai na Abu Bakar sai ya fara yin bacci yana yin bacci ya fara yin bacci kenan kafafuwan nan nasa guda biyu wanda ya toshe wannan ramukan nan guda biyu sai wani maciji a ce shi kullum a wannan lokacin yana zuwa yana shiga cikin wannan kogo ya zo ta ɗaya ramin zai shiga ya tura kai sai ya ga babin shiga sai ya sami kafan sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya fito bai magana ba yanzu kamar ma maciji bai tare shi ba sai maciji ya ce wani wata ramin ya kai rami shine kafa shine ya shiga cikin wannan kogon nan ma ya tura kai ya kasa shiga nan ma sai ya samu kafa da yamma ya sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu duk sai na Abu Bakar bai motsa ba ko bai yi tara ko bai yi ihu ba wannan yana nuna cewa abin sakansa da kuma kare rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam amma saboda zafin wannan salabi hawaye suka dinga zubowa a idanunsa hawaye shine ya zubu a kan manzo sallallahu alaihi wasallam shine manzo ya farka wannan baki da yake wannan hawaye shi ya farka da manzo sallallahu alaihi wasallam sai yana babban sai manzo ya ce ne ba ruwan Abu Bakar sai yake ai maki biyu ne mini sara har guda biyu ko kofi guda biyu da na toshe su da kafafuwana da shi kuma macijin da ya je ya yi tsarin ne ya gaya abin nan kawai sai kewaye sai ya koma sai ya koma sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ka shine kafafuwan naka sai ya ce ne sai ya dau hannunsa na dama hannu ne daraja ya tafi kafansa na dama da kafansa na hagu wurin da aka yi harbi gaba gida sai sai na Abu Bakar yake cewa kamar ba a taɓa tsarana ba ma'ana wannan mutum kamar ba ta tare shi ba an gane amma an rawaito a wajen Umar bin Khattab cewa shi wannan jaje shi ne ya yi ajalin mutuwar sai na Abu Bakar kaji kenan sai na Abu Bakar ya rasu ne sakamakon kare lafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda jaje idan ya kwanta aka masa magani ya kwanta wani lokaci yake ya tashi a lokacin ya dauke kamar ma macijiyar ba ta tare shi ba amma daga baya duk da mutuwarsa Allah ya sa wannan shi ne ajalinsa dafin ya fito ya taso masa wanda shi ne ya yi ajalinsa daga nan kamar yadda muka bayyana a kullum Abdullahi bin Abi Bakar zai kawo musu labari Asma za ta kawo masa ayyukan abinci Amr bin Fuhaira shi kuma zai biyo kafafuwan nan nasu da suka je suka dawo sai ya tace su da dabbobinsa haka nan ake ciki har suke kwana uku a cikin wannan kogo kwanan su guda uku a kwana na uku ne sai shi Abdullahi bin Urayki wani bin Urayki wanda suka tsarin shi da shi zai kai su Makka ko kuma zai kai su Madina zai taho a daidai lokacin da suka yi alkawari suka fita a cikin wannan kogo a nan ne suka kama hanya zuwa Madina za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala a gobe za mu fara inda muka tsaya wato tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar daga wannan kogolin har zuwa kisan su kuba har zuwa kisan su ayyukan Madina insha Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum